sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 2 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Rasha ta umarci dubin da ba ta fara ran hula yan kasar Ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su sauya wurin zama. Hukumomi a kasar Somalia na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somalia miliyan 8. Hukumomin Amurka sun bayyana damuwar su a jiya Talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya.
Kanan labaran kenan. 'Yan kasuwar canji a birnin tarayyar Abuja sun danganta tashin farashin dala da ake fama da shi a halin yanzu, wanda ya haura naira 840 da shirin gwamnatin kasar na canza launin kudin naira.
A giya da tsarin mulki, domin in muna son mu ba jihohi da ganana hukumomi irin waɗannan ayyuka, tilas mu giya da tsarin mulkin Najeriya.
Za mu ji abin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar ke cewa dangane da batun canza fasalin naira da kuma faduwar darajar kuɗin. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Elhikaya ke gabatarwa. Za mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare ke aika mana, amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rasha ta umarci dubin da ba ta fara ran hula yan kasar Ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su sauya wurin zama. Wani umarni da Kyiv ta ce ya kai ga tilasta rasa matsugunai. Hukumomin da Rasha ta nada sun ba da rahoton cewa sun sauya wa mazauna wurin 70,000 wurin zama saboda fargabar wani babban hari na Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman gine-gine, inda ta harba makamai masu linzami guda hudu a ranar Litinin, waɗanda suka rushe rabin wani bene a tashar jiragen ruwan Mykolaiv. Rasha ta harba makamai masu linzami da dama kan tashoshin makamashi na Ukraine a ranar Litinin da ta gabata, lamarin da ya haifar da ɗaukewar wuta, ƙarancin ruwan sha da kuma katsewar sabis na wayar salula. Da yake magana da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya yi Allah wadai da har-haren, ya kuma ce Rasha ta harba makamai masu linzami kusan 100 a ranakun Litinin da Talata. Yayin da zaben rabin wa'adi a Amurka ke karatowa, jam'iyyar Republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar Democrat na neman iko da majalisar wakilai, duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakonsu. Mutane sun yi tunanin cewa 'yan Democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin, kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito, inji Michael Lee, babban lauyan cibiyar Demokuraɗiyya ta Brennan. Ko da yake har yanzu akwai yuwar 'yan jam'iyyar Republican su nasara a majalisar wakilai, inji shi, kowace shekara 10 ana sake fasalin gundumomin majalisa da ya daidai da sauye-sauyen al'umma da tabbatar da cewa kowane ɗan majalisar wakilai yana wakiltar kusan adadin mutane iri ɗaya. Amma yadda aka zana sabbin iyakoki da al'umomin da sabbin gundumomi za su iya amfanar jam'iyyar siyasa ɗaya ko kuma ɗayar. Hukumomi a kasar Somalia na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somalia miliyan 8, wato rabin al'ummar kasar. Birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin Somalia, Baido, yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tsere wa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni.
An jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. 'Yan kasuwar canji a birnin tarayyar Najeriya sun danganta tashin farashin dala da ake fama da shi a halin yanzu, wanda ya haura naira 840 da shirin gwamnatin kasar na canza launin kudin naira. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Kasuwar Zonfor kenan inda ake gudanar da hada-hadar canjin kudade kuma mafi akasarin ɗan kasuwar canjin na zaman daddar sakamakon samami da jami'an hukumar EFCC da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suka kai musu a cikin wannan makon a wani mataki na dakile faduwar darajar naira da a yanzu haka ake canjawa akan farashin 840 kuma a wasu wajen har 900 ake sayarwa rahotanni sun yi nuni da cewa masu neman canja kudi su daga naira zuwa dala su suka haddasa tashin rashin kuɗin don kaucewa zuwa banki da hakan zai sa a gano makudin kuɗaɗen da suka adana wasu daga cikin 'yan canjin sun danganta hakan da ƙarancin samun kuɗin dala daga babban bankin ƙasar da kuma matakin wa'adin da gwamnati ta bayar sakamakon shirinta na canja launin kuɗin naira da take son yi nan da 'yan watanni.
Sunana Alhaji Shafa Garkuwa na Baban Tayo. Ni dai aƙalla na kai kusan shekara 30 ina harkan nan amma ban taɓa ganin hauhawa farashi irin na wannan lokacin ba kuma abu ne kin san in komai ina da lilinsa kusan mu dai abin da muke gani a namu ganin maganar canjin kuɗin nan ita ce ummul baisin wannan abu saboda kowa yana da rubun ya ga kuɗinsa ya juya shi ya sai dala ya ajiye bai san abin da zai kawo ba wannan magana wannan canjin amma abu ne wanda ba za mu ji dadin sa ba dan duk cikin mu kowa yana zuwa kasuwa ya ce fa ne to duk lokacin da aka ce canji ya hauhawa to fa kowa sai ya danna kudarsa a tsadar rayuwa
to amma wasu suna ganin cewa ko ƴan canji wani abun farin ciki ne ganin cewa kuɗin na hawa kuma kuna dada samun abin shiga
wallahi ba abun farin ciki bane a gurin mu saboda misali da in zaka sai dala 10,000 ka samu riba to yanzu dala 3,000 zaka saya to kin ga ba mai ci gaba ne a gurin mu ba kuma duk mutumin da yake sayan masa din nan cikin minti 10 ka ji an ƙara kaza cikin minti 15 ƙara kaza wallahi mu yin shanji ba dadin wannan abu muke ji
babban bankin Najeriya wato CBN ya ce wannan mataki na canja launin naira da gwamnati ke son yi zai taimaka wajen fitar da tsofin kuɗaɗe da wasu marasa kishin kasar ke boyewa rage hauhawan farashin kayayyaki da yaki da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa da kasar ke fuskanta Sirri talaka na kokawa kan yadda hakan ke shafan al'amuran rayuwa ta yau da kullum a cewar Malam Sa'idu Salisu
da an kana sayan gero naira 150 yanzu ya koma 200 wanda za ka hawo mota naira 30 ya koma naira 70 duk kuma sanadiyar wannan canjin naira da ake ja mana mutane wanda ke kara yanzu inda kana da dawa kana sayar ita kwano a naira 200 yanzu ta koma naira 100 su kuma wannan dala wanda yake dalar nan ya fito da ita inda dalar nan yana sayar 200 ko 300 sai da ita ma 500 tunda gwamnati ba ta bashi ba a baraka
masanin tattalin arziki a Najeriya Shaibu Idris ya kai kan wasu dalilan da suka sanya ƙarin farashin kuɗin dala a Najeriya.
Ƙasar Najeriya ta shiga wani hali na kakanikayi musamman yanayin tattalin arzikin ƙasar tamu. Ambaliyar ruwa, rashin tsaro, zaɓe da za a yi da kuma wannan canjin launin kuɗi da babban bankin Najeriya yake ikirarin yi, waɗannan duka sun taimaka wajen matsalan da ake samu wajen darajar kuɗin Najeriya.
Duk da wannan matsi da ake ciki a yanzu sakamakon tashin dala a kasuwan canji dole ne 'yan Najeriya su ƙara yin haƙuri domin a cikin ƙanƙanin lokaci farashin dala zai sauka in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna.
Dala za ta hau amma bayan wani ɗan lokaci za ta karye domin wa'ancan kuɗaɗen nan da wata uku ba su da inda za ki sa su. Ina son ki sani ko mai sai da daddawa ne za ki ya ƙara kuɗi zai ce miki dala amma nan da ɗan lokaci kaɗan ki yanke hukuncin nan dala za ta ruguje a Najeriya domin kuɗaɗen da aka ɓoye za a fito da su. Da ƙarshe ba za a iya shigar da su na blocks gure musu abin da zai faru shine sun zama kwante sai dai su tana dama a yi maganin barayin dole.
Tunde a watan Yulin shekarar 2021 ne bankin CBN ya hana bada kuɗaɗen ƙetare ga kamfanonin canji a faɗin ƙasar bisa zarginsu da hannu wajen amfani da damar ga safaran haramtattun kayayyaki da kuma damfara da dai sauran miyagun laifuffuka. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya.
Hukumomin Amurka sun bayyana damuwarsu a jiya Talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntuɓar juna ta hanyar soji diplomasiya ta hanyar leƙen asiri tare da Saudiya kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokanan mu a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Wall Street Journal sun rawaito a jiya Talata cewa Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da Amurka game da yiwuwar kai hari. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya faɗa amsar tambayar da aka yi masa kan rahotannin cewa jami'an sojojin Amurka sun ci gaba da nuna damuwa game da halin barazana a yankin. Yau Laraba, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami 18 ciki har da akalla 3 zuwa yankin Koriya ta Kudu, wani tashin hankali da ba taɓa ganin irinsa ba, wanda ya haifar da gargaɗi a gidajen talabijin a Kudu da kuma kuwar gargaɗin hare-hare ta sama kan tsibirin da ke gabar teku. Daya daga cikin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba ya faɗa a cikin ruwa mai tazarar kilomita 57 a gabas da Sokcho, wani birnin yawon bude ido da ke gabar teku a arewa maso gabashin Koriya ta Kudu. Wani makami mai linzami ya fada a tazarar kilomita 167 daga gundumar Ulyong. Jami'ai sun ce na ukun ya fada ne a cikin ruwan kasa da kasa mai tazarar kilomita 26 kudu da kan iyakar Koriya.
A gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar, ya bayyana matakan da yake gani za a iya dauka na shawo kan matsalar faduwar darajar naira da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya da kuma dalilan da ya sa kudade yake hannun jama'a da dama. A cikin hirar shi da muryar Amurka, Atiku Abubakar ya ce bai san dalilin da ya sa gwamnatin tarayya ta tsaya da shawarar canza fasalin kudin ba a wannan lokaci.
Kwanan na ake cewa babban bankin Najeriya ya yanke kudirin zai canja fasalin naira, ka goyi bayan wannan mataki na canja fasalin naira?
To a gaskiya ban san dalilan da ya sa suka dauki waɗannan matakai ba. Rabuwa na ni na sani da canja a kudin Najeriya tun na aikin gwamnati, muna zamani tun 1984 lokacin da aka canja kudi, kuma lokacin ma kuma zamanin Buhari ne. To tun lokacin ba zan iya tunawa ko an sake canja kudade ba.
Wasu na cewa gwamnati da kanta tana cewa tana son ta yi wannan ne saboda akwai mutane da suke da kuɗi da yawa a waje. Babban bankin Najeriya ya ce kashi 80 da wani abu na kuɗin Najeriya ba a cikin banki yake ba, saboda haka da shi ake sarrafawa, ake cin hanci, ake fashi da makami da ayyukan laifuka.
To akwai dalilai da yawa akan abin da ya sa kuɗaɗe suna hannayen jama'a. Na farko dai ba mu da isassun bankuna a Najeriya
da
za a ajiye su. Na biyu kuma bankunan nan ba ko ina suke ba, yawanci wajen karkara da sauransu ba za ka samu banki ba, don haka mutane sai kaga suna ajiye kudadensu a gidajensu.
Ya magana faduwar darajar naira, yanzu naira ta kai wajen naira 800 kan kowace dala ta Amerika, ya za ka tunkari wannan?
To yadda za mu tunkari wannan shine ko mutanen gwamnatin Amerika da muka yi magana da su na nuna musu cewa yanayin yadda bankin Najeriya take da multiple exchange rate ba zan yadda zan faɗa
yadda ake yawan canjin naira
ba. To zamu tabbatar da wannan mun dan abin nan nashi ba mu tabbatar
da
takaita shi.
Kana nufa a samu kamar canji al misali har lokacin
da bai wuce watakila mu ce ga canji na Central Bank ga kuma na waje ba, bai wuce canji guda biyu ba.
So za a ci gaba da samun wannan canjin guda biyu din ne, ba za a samu hanyar da za a samu ɗaya ba?
To wannan kuma ya danganta ga tattalin arzikin kasan yadda aka gudanar da tattalin arzikin.
Kana jin a ƙarƙashin gwamnatin ka dala za ta tsaya a nawa naira?
A gaskiya ba zan iya faɗa maka ba, kan ba dai na shiga gwamnatin na ga yanayin darajar naira yadda take ba.
Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba yadda baiwar Allah kureren Musa da aka haifa a Ruga a jihar Filato ta tashi tsaye har ta gina makaranta da ake karatu yanzu kyauta. Kureren Musa wacce hali yanzu take zaune a Amurka ta zo Najeriya har ta kafa wata kungiya ta tallafa wa marasa galihu a Arewa.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Bayan kaddamar da littafi don zaburar da mata su tashi tsaye don neman ilimi kuma da nuna ba a maraya sai rago ta yi bayanin yadda ta cimma wannan nasarar.
Rubuta wannan takardar na fara shi 2021 na making up my mind zan rubuta takarda. But ina dama blogging irin chiefs ina mentoring mutane for more than 20 years. Most of yaran nan kuka gan su around me they are my mentors. Is from social media da sauransu. But 2021 ne ciwon COVID. Da ne ciwon COVID daga kaman kila ba zan rayu ba. Sai na yi tunani ina da yara maza ƙanƙanana da na haifa a America ba su taɓa sanin rayuwa na da nake anan da nake girma. Sai na ce to ya kamata in rubuta takarda koda wani abu ya same ni za su iya sanin wace ce mamansu. Da kuma ina tunanin in gama rubuta komai da komai na rayuwa na kila wata mace zata ƙarama kamar ni da da nake tunanin yanda nake so amfana da rayuwana ita ma zata karanta ta ce to a ga abinda Huraira ta yi ni ma zan iya yi so shine nayi ne don in ba wa'ansu hanyar da za su iya su ma su koyi sana'a ko su koyi darasin da za su yi ma iyayensu magana su ce a sa su a makaranta kila kuma wa'ansu iyayen in suka karanta rayuwana za su ce da iyayensu tana nema ta je makaranta sun hana ta kila za ta zama kamar Huraira so abinda nake son wannan takardar ta yi amfanin ta kenan ta taimaka ta sa wa'ansu su san cewa duk abinda kake so kai a rayuwanka in ka sa Allah gaba in ka sa aiki in ka sa mutanen da suke da gaskiya kusa da kai to da yardan Allah zaka samu abin da kake nema
dan ba mu tarihin rayuwarki a takeice da kike wannan nasarar daga tasowarki a Rugadi
mama na ta rasu ran da aka haife ni so da aka ta rasu sai aka kai ni asibitin missionaries Zawan Ahmed Jos Ola Missionaries Hospital daga nan sai aka bayan sati uku sai aka kai ni Zawan Orphanage anan nayi kusan shekara guda daga nan kuma sai baba na fitar da ni sai kuma yar mama ta Hajiya Zainab ta dauke ni ta raye ni ita da mijinta su suka koya min suka bani nayi karatun boko daga nan kuma rayuwa na dai in aka karanta takardar za a ga yanda ya miƙe har zuwa na America da kuma na koyi abun sana'a sannan kuma nayi tunanin gida dan na san cewa rufan asirin da Allah ya yi min ba dan ya yi min dan ni bane ya yi min ne dan in taimaka ma wa'ansu so shi yasa na dawo gida na bude makaranta sannan kuma na samu mutane da suke da irin tausayi iri na kira su muka hada kai muka bude Arewa Development Support Initiative shine wannan organization na taimaka ma mutane su ma da ba su da karfin guya su koyi kasuwanci a rufa musu asiri in suna da damuwa
an ce kin gina makaranta ma kika sa sunan wacce ta taimake ki a rayuwa
sunan makarantar Zainab Memorial School yana Jebubasa mun fara 2013 bayan Hajiya Zainab ta rasu wanda ta rike ni da kuma yara guda 22 yanzu muna da yara wajen 175 kuma mun saukar da ajujuwa uku tun da muka fara
an duba madubin rayuwarki me za a ce wa matan arewa shin za su iya yin yunkuri su zama kamar ki
kowa in yana son abu ya sa Allah gaba kuma yayi kokari ya tsaya ya bi yanda abu ya kamata to lalle kam Allah zai taimaka mishi ya zama fiye da nima
an ce mutum maraya ne ana daukar maraya wani mutum ne mai ban tausayi wanda in ba an taimake shi ba ma ba abun da zai yi a rayuwa ki abun naki ya zama na daban
a maraya ba wai abun tausayi bane kowa zai iya rashin iyaye amma yanda wanda suka rike marayan ne in ba su rike su da kyau ake ganin maraya mai tausayi amma in aka bi addini maraya na Allah ne, kuma wanda ya rike su da kyau ya lura da su, to ladan su yafi karfin wanda za a mai magana. Iyaye ku san ƴancin ku, ku zabi shugabannin ƙasa da za su taimaka muku su kukuta ƴaƴan ku makaranta, su buɗa musu hanya. Kai challenge cewa da na tafi America, cewa lokacin nan ni baka ce kuma ina aiki a wajen farare kawai, sai na dauka kila ba za su so ni ba ma, amma dan na sa san abinda nake yi da kuma iyashi, sai na zo na ga cewa ba ma ba ashe abin wahala bane. To shine zan ce that was like the abinda na ji tsoro kenan, dan inda na fara makaranta duk turawa ne wajen da kuma wajen aiki na. Yawwa, aha, to na gode.
Mun gode Kurera Musa. Ministan harkokin mata ta Najeriya Pauline Talent ta ce rayuwar Kurera darasi ne ga matan Arewa.
Muna wayar da kan mata domin ilimin yamace ita ce mabuɗin cin gaban ƙasa. Na ba da alama Hajiya Nana Shitima ta buɗe makaranta wa marayu irin wannan. Ni dan kaina ni ma na buɗe makaranta a local government ɗina. Lokacin da Turawa da ba sa so su zo su karbi aiki, saboda haka duk idan Allah ya baka dama, Allah ya maka albarka, ayi abin da za a yi domin a taimaki al'umma.
Faɗa mana wannan menene yake nuna wa sauran mata, musamman ma na Arewa, bisa wannan?
Yana nuna cewa ba abin da in ka sa zuciyanka, ba abin da Allah ba zai yi ba, inda ka sa zuciyanka yi niyya ka samu shin gaba. Hajiya Urera kun ji dai yadda Allah ya raye da ita. Mamanta ta haife ta bayan aiwa ta mutu. Aka dauke ta aka kai orphanage. Missionaries suka lura da ita a zawa. Bayan shekara daya yar uwar mamanta dauke ta. Har ta girma aka sata makaranta. Ikon Allah ne ya sa. Saboda haka yadda Allah ya yi mata, haka ma Allah zai iya yi ma wa'ansu wanda yana sai amfani da su. Allah ya yi wannan domin ya yi amfani da ita. Gashi kuwa ina amfani da ita, ta dawo ta buɗe makaranta wa yara gajiyayyu wanda zai za su samu cin gaban ƙasa da za a taimaka. Saboda haka ina kira da babban murya duk wanda Allah ya masa albarka ya daga hannu kudi maraya a sa shi a makaranta a taimaka musu, domin ilimi ita ce mabuɗin cin gaban ƙasa. Nagode.
To Allah sa matan Arewa su ma su jajirce da irin wannan yunkurin.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Freira Garba Bage. Ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki, suna samun abusive relationship, iya suna ba sa jin daɗi a gidan mazajensu. Idan yarinya ta yi ilimi, tana da aikin yi, tana tsaye akan kafanta, ba za ta samu irin wannan, ba za a samu irin wannan matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba. Idan mace ta yi ilimi ko namiji ya sake ta, za ta biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta. Saboda haka kullum muna jan hankali, muna faɗakarwa da irin wannan akan cewa iyaye su bar yaransu mata su yi makaranta su samu ilimi.
Dr. Freira Bage, faɗa mana wani saƙo wannan yake isarwa ga sauran mata irinta are.
To wannan saƙo kamar yadda na faɗa yana nuna wa duk wasu yarinya ƙarama wanda koda daga ruga take, koda daga ƙauye take, cewa tana da chance, tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama. Babu wani abin da zai hana ta, matukar ta sa a ranta ta yi ƙoƙari cewa za ta yi wani abu, za ta iya zama, za ta iya samu.
Ma'ana ba maganan talauci, ba maganan rashin goyon bayan iyaye, komai ta mace da take ruga za ta iya.
To komai ina faɗin da gudumawa, idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani, ita yanzu ita Kurera she was an open marainiya ce, bata da baba, tana da baba amma mahaifiyarta ta rasu kuma ba auren iyayenta ta girma ba, amma kaga wasu ne suka tausaya mata suka sata a makaranta. Saboda haka wato mutum ba zai losing hope, ba zai ce ba abu ba zai taba faruwa ba, saboda da addu'a da kuma kokarinka na kanka da abin da kake so yarinya take so ta zama, insha Allah za ta zama. Wani abokina just last week ya ce mun babu namiji lusari sai wanda bai empowering matan shi, bai bar mata abinda za ta samu wani abu ba bayan ya mutu. Saboda baka san wani hali ba, duk wani abin da ƴaƴanka suke kake so su zama, idan baka so su yi bara ko kuma su zama su lalace, kai empowering matanka ta zama tana da abin yi. Saboda idan kai ba kuma kanka kai, idan ka taimaki matanka, kanka ka taimaka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan tura mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu Kauran na Moda jihar Zamfara. Kace jam'iyyar APC a jihar Kano ya kamata ku sani a yanzu cece ku ce ba naku bane. Domin a yanzu lokaci ne da ya kamata a ce kun fara shirye-shiryen tunkarar kalubalen da ke gabanku a babban zaben shekara ta 2023 da ke tafe. Idan kuma kuka ci gaba da haka to sai ku ji asalansa. Sai kuma ra'ayin Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Kace faduwar darajar naira a kasuwanni babbar barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa. Ya kamata hukumomi a Najeriya su tashi tsaye domin maido da martaban naira. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kake cire talakawan Najeriya daga talauci sai Allah, amma ba wani mutum ba. Don haka duk wani shugaba da zai yi mana roman bak game da hakan a Najeriya to ya sani cewa kar muke kallon shi, domin dai mun san shafe-shafe mun kuma san tsufa. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Baba Gana Alhaji Nijiya Wacakal tare da Grema Grace Wacakal da kuma Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Uko cewa kuke muna taya tawagar 'yan ƙwallon matan Najeriya 'yan ƙasar shekaru 17 wato Flamingos murna samun nasara zuwa mataki na uku a gasar ƙwallon ƙafan mata da aka gudanar a ƙasar Indiya. Muna fata gwamnatin tarayya za ta su tarba mai kyau domin karfafa musu gwiwa. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
Madalla a gaida alheri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Rasha ta umarci dubin da ba ta fararen hula 'yan ƙasar Ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su sauya wurin zama. Wani umarni da Kiev ta ce ya kai ga tilasta rasa matsugunai. Hukumomin da Rasha ta naɗa sun ba da rahoton cewa sun sauya wa mazauna wurin 70,000 wurin zama saboda fargabar wani babban hari na Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman gine-gine, inda ta harba makamai masu linzami guda huɗu a ranar Litinin waɗanda suka rushe rabin wani bene a tashar jiragen ruwan Mykolaiv. Yayin da zaben rabin wa'adi a Amurka ke karatowa, jam'iyyar Republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar Democrat na neman iko da majalisar wakilai, duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakonsu. Mutane sun yi tunanin cewa 'yan Democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin, kuma ku sani sun fi ko sun yi ƙoƙarin ganin an samu daidaito, inji Michael Lee, babban lauyan cibiyar Demokuraɗiyya ta Brennan. Hukumomi a ƙasar Somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somaliya miliyan 8, wato rabin al'ummar ƙasar. Birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin Somaliya, Baido, yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tserewa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni. Hukumomin Amurka sun bayyana damuwarsu a jiya Talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntuɓar juna ta hanyar soji, diplomasiya, ta hanyar leƙen asiri tare da Saudiya, kuma ba za mu kasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokananmu a yankin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham da kuma Baba Makeri wanda suka hada shirin su kuma bada umarni, kuma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.